الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم baya ko godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da yadda da wannan safiya ta asaba yau muna 29 ga watan safa hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1439 wanda yazo daidai da 18 ga watan 11 shekara ta 2017 mun dawo rin ci gaba da karatun wannan littafi da muka faro karatun shi wannan shine jilsa ina jinta 4 ko ta 5 fadl ilmi salaf ala ilmi al khalaf na babban malami al imam ibn rajab al hanbali muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama zama ta karshe mun karanta gaban da malin ke bayani akan wato ainihin jayayya da husuma da sa'insa a cikin addini a yayin da yake kidayo ilimoman da suke na bid'a ilimoman da suke cutarwa ba sa amfanarwa ilimin da addinin musulunci ke Allah wadai da su baya ma dalla da su malam ya tattauna akan wato ainin jiyayya da husuma da kuma sa'insa ya hakaito mana daga magabata inda suke matsanancin kyamatan husuma da jiyayya a cikin addini wanda har malam ya kawo wato hadarin yawaita surutu a cikin addini yayin bayanin cewa shi yawaita magana a cikin addini ba shike nuna ilimin malami ba karanta magana kuma ba shike nuna karancin ilimin malami ba ya kawo mana maganganun magabata akan wannan har akwai wani hadisi da ya kawo mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa tashqiqul kalami na shaytan tsatsefa magana fadada magana zurfafa magana aitai wannan daga shedan ne kuma wannan hadisi ne ingantacce Albani ya kawo shi a cikin sahih na al-adabul mufrad malam ya kawo mana wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ke cewa lalle Allah baya kaunan mutumin da ke yanke abubuwa da harshe mutumin da ke zurfafa bayani da harshen sa kamar yadda kasan saniya tana yanke ciyawa da harshen ta wato wanda ya kasance rarara a harshe manzon Allah ce Allah baya kaunan irin wannan mutumi abinda Allah ke so shine mutun ya zama mai takaitawa ko mai kamewa har malai ya kawo cikin wato ainihin abin nan bid'o'i shine yanda wadansu suke tunanin cewa akwai wani malami daga baya wanda zai fi sahabbai ko tabi'i ko tabi'u tabi'ini ilimi saboda kwarewar shi gurin iya magana ko ta hakiki ko abin da ya kama da haka malai ce wannan mummunan zato ne kuma wannan zato ne na Allah wadai malam ya kawo dan su bayanai akan wannan gab da karshe ina jin inda muka dakata shine inda malam ya kawo irin shedan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mutanen Yaman akan cewa imani da fiqhu ya kare a cikin mutanen Yaman ko mutanen Yaman mutane ne waɗanda suke matsanancin takaita magana a cikin abin da ya shafi addini sai dai idan baya bukatuwa ta kama sukan yi bayani daidai gurgudun bukata to ina jin anan muka tsaya inda zamu tashi shine inda malam ke cewa fa afdalul ulumi ina jin anan ne zamu tashi malai ce fa afdalul ulumi fi tafsiril qur'ani wa ma'anil hadith kai ilimi dai mafi amfani ga baki daya yana cikin tafsirin alqur'ani mai girma ne da kuma sharhin ma'anonin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama dole ya zama cewa ilimin tafsiri shine mafificin ilimi gabaki daya kuma shine mafi wajibcin ilimi shine mafi amfani ilimi saboda gabaki daya sakon Allah subhanahu wataala zuwa ga bayin sa yana cikin alqur'ani shi yasa Allah ya umarni da yin tafakkuri da tadabburi a cikin ayoyin alqur'ani mai girma kikirfa ma'anonin dan a gane sakon da ke ciki to duk hanyar da zaka bi ka gane sakon da ke cikin littafin Allah subhanahu wataala babu shakka wannan ilimi shi yafi kowane irin ilimi amfani shi yafi shi zama wajibi to shi kuma wannan shi ake kiran shi tafsiri shi kuma a cikin hadisi ko kuma a cikin alqur'ani mai girma dama Allah ya bayanin cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim an saukar man annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani domin yi ma mutane bayani ne da haka bayanin manzon Allah shine hadisi kenan idan ka samu qur'ani ka samu sunna to ka samu ilimi mafi amfani kenan عليه جو الكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق شيكما بياني أكان الأمرين حلس بحرام شيكما أن أكان تزقوشي ندق صحابي دتابعي دتابع التابعين هل يزوى دي زامن وأنن جغا جغم علمان da duniya ta shaida wa'annan jigajigan malamai ne ana koyi da su a cikin addini wanda malai ce mun ambace su a baya kaga malan ya ambaci irin su Ibrahim an-Nakhai ya ambace su Sufyan ath-Thawri Sufyan ibn Uyayna Malik ibn Anas da makamantan su al-Imam Ahmad ibn Hanbal duk ya ambace su a baya idan ba ku manta ba malai ce to shi al'amarin halas da haram to daga maganganun waɗannan malaman ake ɗaukowa saboda mene su suka fa kowa fahimtan qur'ani su suka fa kowa fahimtan sunna dalili na farko da yasa suka fa kowa gane qur'ani da sunna saboda sun fi kusa da zamanin wahayi domin da dama daga cikin waɗannan malamai sun dauki karatun su ne daga sahabbai sahabbai sun dauka daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to kusancin su da zamanin wahayi ya sanya ilimin su yafi wato aminci akwai tabbas a cikin ilimin su wanda ya dauki ilimi daga wancan magabata yana da tabbaci sannan abu na biyu shine ittifaqin al'umma ne cewa waɗannan magabatan namu sun yi nisa daga sarrai sarrai bai kama su tsoron Allah su ya koni ya narke sarran su da haka tsoron Allah su nagartacce ne ilimin su nagartacce ne saboda ya cha kudi da tsoron Allah wanda yake babu sarrai a ciki sannan har wala yau ittifaqin al'umma ne cewa su suka fi kowa kwadayin gaskiya da aiki da gaskiya su suka fi kowa kwadayin gaskiya da aiki da gaskiya kunya bai kama su gurin karban gaskiya idan a gaban al'umma ne mutane sun taru sai ga gaskiya ta bayyana nan take sai ga magabaci ya karbe ta ya tuban ma Allah akan abin da yake yi na kwarakwari wannan ko a cikin sahabbai ko a cikin tabi'ai ko a cikin tabi'ur tabi'in waɗannan dai magabatan da ake magana a kansu zaka suna da matsanancin kwadayi akan ina ne gaskiya take sai ka ji sahabi kamar Abdullah dan Abbas da ake gaya masa tarihin ilimi amma sai ya kasance yana da wani kuskure a cikin fatawoyi Sa'ad bin Abi al-Waqqas zai game da shi ce mishi an ce kana bada fatawa akan al'amarin riba cewa babu riba a cikin canjin dukiya da dukiya in an samu ƙari sai dai in an samu jinkiri yace kwarai da gaske yace a ina ka samu wannan bayani a cikin littafin Allah ko a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ni ban ce na samu a cikin su ba fahimta ta ci nan take ci Sa'ad yace mishi kuskure ne wannan ga magana daga manzon Allah cewa wannan riba ne nan take Abdullah dan Abbas yace astaghfirullah wa atubu ilayhi ba kunya ba wani abin nan da haka su kawai ina gaskiya take su karbo wannan gaskiyar su aiki da ita sayyidina Umar ya dade yana bada wata shahararriyar fatawa wacce take ita ce a cikin malikiya duk matan da ta aure a cikin idda za a raba aure tsakankanta da wani mijin kuma babu aure tsakankanin su har abada kaga sayyidina Ali ya ci gyaran sayyidina Umar akan wannan domin lokacin da sayyidina Umar ya fitar da wannan fatawar waɗansu da dama daga cikin sahabbai ba su aure sayyidina Ali ya samu wannan bayani daga baya ya zo ya ce an bani labarin ka ba da fatawa akan minbari cewa duk matan da ta aure a cikin idda to za mu raba Ibn Abdul Bari ya kawo wannan a cikin Al-Istidkar yace za a raba tsakankanin su babu aure har tashin alkiyama tsakankanin su kuma dukiyanta zaka kwace kai baitul mali sayyidina Umar yace kware daga saka na bada fatawa yace ka samu a cikin Qur'ani ne ko a cikin sunna yace a ijtihadi ne sayyidina Ali yace kuskure ne wannan kuskure kawai a dubi a cikin idda ne nawa ne a cikin jini ne nawa ne yace wannan auren kila tayi jini biyu sauran jini daya sai ta aure to sai a raba auren sai a bata dama ta karshe wannan iddan nata jinin da ta yi sai ta yi jinin kuma sai a bata dama ta yi wani jinin na istibari daga nan kuma aure ya halitta tsakankanin su har tashin kiyama dukiyanta ko matakan dai an sadu da ita babu dalilin da za ku kace dukiyar mace akai shi baitul mali sai a bar mata dukiyanta sayyidina umar da ya ji dadin wannan fatawa yake cewa la yabqani llahu bi ardin lasta fihi ya abul hasan nagode da irin wannan fatawa kuma kada Allah ya sa in zauna garin da babu ire-iren ku ya kai baban hasan ka dubi inda magabata suke karban gaskiya a bainin jama'a ba tare da wani shayi ko kunya ba to wannan na daga cikin dalilin da ya sanya dole idan zaka dauki ilimi nagartacce amintacce to ka dauka daga magabata saboda akwai kwadayi matsalancin kwadayi akan karban gaskiya duk inda ya bayyana musu cikin dalilin da zai saka dauki ilimin ka daga magabatan nan saboda ilimin su na da zurfi matuka ilimin su na da zurfi sukan faɗi ilimi mai zurfi a takaitattun kalmomi wanda yake idan mutanen baya ne ba lalai su iya faɗin wannan a kalmomi ma masu yawa ba kamar yadda malam zai yi bayani a nan gaba kaɗan sannan kuma dai mafi ƙaranci dai su ne Allah ya ce mai koyi da su ويتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنين إن سوني من زال الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم صحابي تابعي تابعي وتابعي دقنا عن جالي دو أن ما قلنا شكوم يدوسي أن تنتنشيسي أن أرى تأكل الميزان تو على أي حال ما لينا تشيوا ما قنقنون هلز ده حرام تو دقا قريسو أكي سام سيدي أبا بن ده سكزو باكي وان ديك بأي أزام ننصب تو سوكما ما لمي العلماء الربانيون malamai ne Allah a wannan zamani sai su kiyasta da maganganun wadancan mutanen sai su fitar da hukunci a cikin addini malai ya ce fa dabtu ma ruwiya anhum fi zalika afdalul ilmi kiyaye abinda aka tasgo daga gare su a cikin babin halal da haram shine mafificin ilimi ma'a tafahumihi wa ta'qulihi wa tafaqquhu fi amma fa tare da fahimtar shi hakikanin fahimta hankaltar shi hakikanin hankalta da kuma gane shi fes-fes kamar yadda yake kenan maganganun magabatan nan ba bilayi ake yi biri-biri a fahimce shi a'a duk maganan da ya zo daga magabata sahabbai ko tabi'i tabi'in sai an samu cikakkiyar fahimta an samu nagartaccen ganewa tukuna an hankalci abin da suke nufi to a lokacin nan sai ya zama maka ilimi mafi amfani وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه abin da ya faru a bayan su din nan na fada da maganganu da zurfafa maganganu mafi yawa ba shi da wani alkhairi ba shi da wani amfani illa an yakuna sharh al kalamin yata'allaqu bi kalamihim sai dai idan yana da alaka da sharihin abin da ke da alaka da maganan su sai dai idan sharihi ne akan sharihin ilimin magabata to irin wannan koda an fada da bayani to babu laifi akan haka dalilan da ke jawo dole a fada da bayani wani lokaci shine kamar idan za a yi sharhin maganganun magabata ga wanda yake ba ajami kamar yanzu muna ai ba larabawa ba idan da larabawa ne akwai bakaƙen da za a karanta a wannan littafin ba sai mun tsaya mun sharhi ba balarabe zai gane saboda shi balarabe to amma yanzu ba balarabe bane mafi yawan mu ajamawa ne kenan kana da bukatuwan bakin ma da suka rubuta sai kai bayani shi sai kai sharhin sa an gane wani lokaci kuma akan samu balarabe ma amma ba fasahi ba anniyanci ya bata rayuwarsu wato irin yaran nan da ake kiran shi gargaliya ya bata rayuwarsu zaka iya kawo mishi hadisi bi magana bin hadisi kai maganan kama ne yau da kullun indai kai amfani da fasaha nagartaccen larabci ba zai gane ba to ka kana da bukatun sai kai mishi sharihin hakikanin larabcin da haka ko ba ajami ko ba larabi yana da bukatun sharhi nacin al-allama bin bas Allah ya gafarta masa a cikin wani shiri da suke a gidan Izatul Qur'an al-Karim a Saudiya akan ba malamai dama su zo ana musu tambayoyi suna ba da amsa akan zo lokacin da idan wani ya tambaya direct tambaya ne live program ne sai wani ya bugo waya Allah gafarta malam kaza 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 ina hukuncin sa to akan yi wani lokacin da za a yi tambayan bin bas bai gane tambayan ba saboda shi mai tambayan bai iya larabci ne gartacci ba shi kuma bin bas ba kowane irin wannan yaren yake gane ba kaga shi ma balarabe ne amma saboda zurfin shi a cikin harkan ilimi ya sanya ya manta da wancan babin gargaliyan da yawa da haka sai wani mutum ya tambaya sai kaji bin bas ya ce wallahi ma wadai bai gane ba sai shi dan jaridan ya fassara mai bin bas da larabci ne gartacci sannan shi kuma sai ya gane abin da yake nufi to haka ne ake samun kishiyan haka akwai wani ba masare da muka zauna da shi wata lokaci a aikin haji ya rika wahalar ni nace mishi kana wahalar ni da yawa in ya tashi magana sai ya dauko amiyancin shi ta ta'i nakan ce mishi ban gane magana da kake faɗi ban ganewa to fa sai da muka samu wani doctor shi ma ba masari ne wani doctor ne haka da yake shi nagartacce ne a ilimi idan wancan yayi magana sai shi wannan doctor ya fassara min abin da ya faɗi sannan in gane sakon sannan sai in magana sannan ya gane to kaga babu laifi idan aka sami irin wannan ai shiri hawa da balarabe ne amma bai jin bai gane nagartaccen larabci ko ba ajami ko kuma wani lokaci tafsiri ne na alqur'ani mai girma ko sharhi ne na hadisi kaga yana da buƙatun a samu ai sharhin shi nagartaccen sharhi domin ma'ana ya fito ko kuma za a auna ne za a tantance ne tsakankanin maganan wannan da maganan wannan domin a fitar da wata magana tafi inganci to kaga babu laifi a tsaya ai sharhi ga abin da wani ya faɗi ga abin da wani ya faɗi domin me domin a fitar da wanne ne fi inganci in an kalli dalilan su wani lokaci dalilin da ke kawo sharhi ko kuma ƙarin bayani shine domin ai bayanin kuskuren da ya faru a cikin magana wani daga cikin maganganun magabata saboda ai akwai kurakurai duk da ilimin suna da nagarta irin wannan kuma ai ba ma'asumai bane suna yin kurakurai yanzu gashi mun kawo kuskure guda biyu kuskuren Abdullahi dan Abbas da Sayyidina Umar to kaga in kana da buƙatun kai bayanin cewa wannan kuskuren ya faru kana da buƙatun sai ka tsaya ka faɗi mas'alar kai sharhin ta sannan sai ka faɗi kuskuren da ke ciki to wannan ma na jawo ai sharhi a fada da bayani akan wani al'amari ko kuma wani lokaci idan kana so kai bayani bambanci da fifikon ilimin magabatan idan ka auna shi da ilimin waɗanda suka saba musu shi ma sai ka tsaya kai sharhi kai bayani kamar yanzu wannan littafin da nake karantawa ai domin tantancewa ne tsakankanin ilimin magabata da ilimin na baya to kaga duka wannan yana da buƙatuwar sai ka tsaya kai sharhi kai bayani amma in ba irin wannan bayanin babu dalilin da za a zama magana malai ce wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim fa aktharuhu batil aw la manfa'ata lahu kaga duk maganan da ta saba maganan magabata to mafi yawan shi ba da wani amfani mafi yawan shi banna ne ƙarya ne shiriri ta ne in dai magana ta saba ma maganan magabata mafi yawan shi ƙarya ne ko kuma ya zama koda akwai amfani a ciki to amfanin kadan ne amma mafi yawan shi ba da amfani وفي كلامهم وفي كلام في ذلك كفايه وزياده كو باب تباب باب وان تابابا ان دي كغا magana ta gaskiya a maganan mutanen baya to a maganan magabata akwai abin da zai wadatar da mu daga wannan magana har akwai ƙari ma akan haka duk magana nagartacciyar da ka ganta wani mutumin baya wanda ba sahabbai ba tabi'i ba tabi'ul tabi'i ne ba ya kawo to babu tababa a cikin maganan sahabbai ko tabi'i ko tabi'u tabi'in to akwai irin wannan magana akwai ƙari ma akan wato amfani da wannan maganan tabada malai ke cewa fala yujadu fi kalami man ba'dahu min haqqin illa huwa fi kalamihi mawjudun bi awjaz lafdhin wa akhsar ibaya in dai kaga wata magana ta gaskiya daga wani malami to babu shakka magabatan nan sun riga sun yi irin wannan bayanin a cikin takaitattun kalmomi kuma wadatattu sannan wala yujadu fi kalami man ba'dahum min batil illa fi kalamihim ma yubayyinu butlanahu duk kuma abin da kaga wani magabaci ya kawo na banna cewa abu kaza banna ne abu kaza kuskure ne to face a cikin maganganun magabatan can akwai wannan magana wanda ke nuna akan bacin wannan abin kila an gane liman fahimahu wa ta'ammalahu amma ga wanda ya tsaya fahimce shi kyakkyawan fahimta kuma yayi nazari akan shi sosai ويوجد في كلامهم من المعاني البديعه والمآخذ الدقيقه ما لا يهتدي اليه من بعدهم ولا يلم به yace maganganun magabata dai akwai nagartattun wato ma'anoni akwai makama masu kyau masu zurfi amma ga wanda ya gane wannan wanda yake kuma mutanen ba ba za su iya san wannan ba sai malai ce fa man lam ya'khudh al-ilma min kalamihim fatahu zalika al-khayr kulluhu duk wanda bai dauki ilimin shi daga ilimin magabata ba to gabaki da ilimi ya wuce shi alkhairi ya wuce shi ma'ama ya qa'u fi kathirin min al-batil mutaba'atan liman ta'akhkhara minhu kuma ga kurakurai da dama da zai ta fadawa saboda me saboda ya bi ɗan bayani bai bi magabata ba duk wanda ya aje ilimin waɗancan jigajigan malaman da muka kawo tun daga sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'i ya kasance shi ilimin shi kawai akan wani malami ne na bayan waɗannan ko da ko ɗan ƙarni na uku ne ko ƙarni na huɗu ko ƙarni na biyar ballantana ƙarni na goma sha huɗu sai ka aje magaban magabata sai kana daukan kawai kai iliminka ya kare ne akan wani ilimin malamin zamaninka duk abin da malamin zamaninka bai fadi ba kawai ba daidai bane duk abin da ya fadi koma ba maganar shi kuskure to mala yake cewa duk wanda ya fada wannan to yi alkhairi gabaki daya wuce shi ba shi da wani alkhairi in dai ababi ilimi ne ba zai samu wani alkhairi mala yake cewa yahtaju man arada to daga nan sai ka mana wata ka'ida kuma na ilimin magabatan ya ake karban ilimin magabata sai yace wa yahtaju man arada jam'a man arada jam'a kalamihim duk wanda ke son ya tattara maganganun magabata to yana da buƙatun ila ma'rifati sahihihi min saqimihi sai ka tantance kuma an gane wanne ne inganta wanne ne bai inganta ba kaje wata ka'ida kenan ba kowace magana zaka zo ka ce ai al-Imam Malik ya ce ba sai an bi salsala ya inganta wannan maganar zuwa ga al-Imam Malik ko bai inganta ba Al-Imam Ahmad ya ce a ina yace ko mene ingancin ya canza sahabi wani ya ce sai an tantance tukuna wadhalika bi ma'rifati al-jarh wa at-ta'dil wal 'ilal wannan kuma sai an san al-jarh wa at-ta'dil da kuma 'ilal na hadisi wannan malaman hadisi ne yana da alaka da musalah wal hadisi sai an san ilmin musalah wal hadisi domin ka tantance wa tsakankanin maganganun magabatan mu kare kasance ka je ka kawo wata magana wanda yake ƙarya ne ba aka jingina zuwa ga wannan imam din sai kai ta yaki akan ta ai gashi al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ce alhalin kuma ƙarya ce ma aka jingina zuwa gare shi to sai an tantance faman lam ya'rif zalika fa huwa ghayru wasiqin bima yanquluhu min zalika wa yaltabisu alayhi haqquhu bi batilihi wa la yathiqu bima indahu min zalika duk wanda ya kasance bai san wannan ba to ba shi da aminci akan abin da yake ruwaitowa yake cizgowa daga gare su kuma sai ƙarya da gaskiya sai rika cabuwa mishi a an yi ma annabi ƙarya ballantana sahabi an yi ma annabi ƙarya ballantana al-Imam Abu Hanifa ko al-Imam Malik ko al-Imam Ahmad ila kun gani wanda annabi ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar amma duk da haka waɗansu sun yi jara'a sun yi ƙarya duk da sun san suna da kujera a wuta har waɗansu ma daga cikin mutane zaka ji suna cewa wai la nakzibu alayhi bal nakzibu lahu ibnu kathir ya kawo irin wannan matsalolin a cikin albahithul hasif wai waɗansu maƙaryata ne suna maƙari annabi ƙarya sai su ce mu ba ƙarya muke yin ma annabi sai muna maƙarya ne domin ya taimaki annabi me ya ƙarya don ya taimaki annabi wasu ce annabi ya ce duk wanda ya karanta ya san su 41 to bukata za ta biya in aka yi magana sai su ce to ai mun yi ne duk mu sa'i karatun alqur'ani a irin wannan ne aka kirkiro falalolin karatun waɗansu ayoyin alqur'ani mai girma da yake manzon Allah bai faɗi sai ya ce annabi ya ce wanda ya karanta suratul duhan zai samu kaza wanda ya karanta suratul kaza zai samu kaza akwai ingantattun riwayoyi amma sai aka kirkiro kusan kowace sura sai an kawo mata nata falalan alhalin kuma nassin hadisi ba kowace sura ya kawo mata nata falalan sai suka ce to ai muna yin wannan ƙarya ne dan mu taimaki annabin ai aiki da shari'arsa ba dan mu dakushe tafiyan annabin to kaga duka wannan rudani ne rudu ne kabar addini inda yake Allah ya riga cika addini ba mu da buƙatun ƙaryan makarici to idan dai an yi ma annabi ƙarya to me kake tsammani al-Imam Malik da babu wani nasu da yazo ce wanda ya ma al-Imam Malik ƙarya yana da kujera a wuta kaga za a yi masa ƙarya ne to da ka sai ka tantance in ba haka ba ko ƙarya da gaskiya zai tacca kuɗuwan ma ka ɗauko maganganun da aka jingina musu na ƙarya kai ta bautan Allah da shi kuma Allah ba zai baka lada ba in kuma karka cewa annabi ne ya ce kuma Allah ya tarbuta maka zunubi kama yara man qalla ilmu bi zalika la yasiqu bima yurwa an nabi sallallahu alaihi wasallam wala an salafi bi li jahlihi bi sahihihi min saqimihi fa huwa li jahlihi yujawwizu an yakuna kullahu batil li adam ma'rifati bima ya'rifu bihi sahihu zalika min wa saqimihi hakanan ma wanda ilimin shi karanci a cikin wannan sai ka ga bai da aminci akan abin da ake roto mishi abin da ban al'ajabi duk wanda bai san ilimin hadisi ba sai ka jajirce ka je ka nemo ingantaccen hadisi sai ga ya kiyarda wallahi wannan hadisin kai ni Allah ban yarda da wannan hadisin ba saboda me saboda bai da ilimin ba zai iya tantance tsakankanin mai kyau da mara kyau ba to da wannan jahilcin nashi fa kaman yana halasta ni cewa ga baki ɗaya hadisi ma da na ƙaryan da na gaskiyan kawai shi ririta ne al-Imam ma al-Imam an-Nawawi ya yi kwatankwacin wannan maganan a cikin littafin sa ko dai al-Majmu' ko kuma al-azkar na manta cikin biyu yace sai a samu nagartaccen hadisi ingantacce sai ka kai ma wani malamin fiqh yace bai san ilimin hadisi ba kawai sai ka ji yace maka to a wannan ruwaya anin nabi an ruwaito daga annabi kaza a gurin malaman hadisi duk hadisin da aka ce mishi ruwaya me yake nunawa hadisi ne da'if sai a sami hadisi mawdu'i ma na ƙarya sai su ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi ya ce al-imam an-nawawi fa yake fadin wannan akan malamin fiqh shi ku al-imam an-nawawi ya mutu hijiran shekara 665 ko abin da ya kama da haka 600 da wani abu kaga shekara kusan 1000 kenan yanzu ba kada da mutuwan al-imam an-nawawi yace amma zaka samu malamin fiqh sai ka kawo mutum hadisi ingantacce sai ce ruwaya an ruwaito sai ka kawo mutum hadisi na ƙarya sai ce maka lalle annabi ya ce kaza kenan ƙarya da gaskiya sun ci kuɗe mu mutum ta kai ga bai amince ma duk abin da aka ruwaito shi ma duk abin da yake ruwaitowa din bai da aminci a kansa sai ka kasance mutum yana magana to wannan bayani dai an ce akwai wani hadisi in ya inganta to in bai inganta ba aminci to ballantana wanda zai saurari karatun da gare shi shi ya samu aminci da haka wannan ka'ida ce mallam ke kawo mana cewa duk ilimin da zamu dauko daga magabata wajibi a tantance قال الأوزاعي الإمام الأوزاعي كتب العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلّا نشيني أبين تصحبان أن النبي صلى الله عليه فما كان غير ذلك دون دبا حكا نبا فليس بعلم توبا إلّا بني دك إلّا دبا دك صحبان يفتوبا إلّا بني وكذا قال الإمام أحمد حكا الإمام أحمد يفدي وقال في التابعين أكان على أمر تابعي أيكم سيتي أنت مخير كان دزائي يعني مخير في كتابتي وتركي abu al'amarin tabi'ai sai ce kana da zabi in kaga dama ka rubuta ilmomin tabi'ai in kaga dama kar ka rubuta wannan al-imamu ahmad ya faɗi wannan sai malin ya ce wa karkana zuhuri yaktubu zalika al-imamu zuhuri muhammad ibn muslim shi ibn tadrus ya kasance yana rubuta ilimin abin nan tabi'ai shi ma tabi'i ne shi ma tabi'i ne wa khalafahu salih ibn kaysan shi bai rubuta ilmin tabi'ai thumma nadima ala tarkihi kalamat tabi'in amma daga ba sai gane mummunan kuskure da bai rikam rubuta maganganun tabi'ai sai malai ce wa fi zamanina amma kaga wannan zamanin namu karni na 8 kenan da malin ke bayani ya ta'ayyanu kitabatu kalami a'immat as-salafi al-muqtada bihim ila zamanin shafi'i ya wajaba in dai za'i ilimi sai a rika rubuta maganganun jigajigan malaman nan har ya zuwa zamanin al-imamu shafi'i wa ahmad wa isaq wa abi ubayd sai a rika rubuta ilmomansu wajibi wal yakun al-insanu ala hadar amma mutum ya kasance cikin taka tsantsan mimma hadasa ba'dahu akan abinda kuma aka kirkiro daga bayan waɗannan abinnan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina din fa innahu hadatha ba'dahum hawadith kathira saboda bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in to kirkire fa sun gudo kai da yawa ba su da iyaka daga cikin waɗannan matsaloli da malamin ke bayani shine su kan waɗancan su kuma gabata shi ma ne daga cikin abin da aka kirkiro bayan su a soke sahabbai a soke tabi'ai a soke tabi'u tabi'in to shi ma wannan sai mutum ya taka tsantsan domin kana iya karatu sai kaga waɗansu littattafan suna sukan waɗannan mutanen suna sukan sahabbai da ilimin su suna sukan tabi'ai da ilimin su suna sukan tabi'u tabi'in da ilimin su to sai an yi taka tsantsan akan wannan har shine sai malai ya ce wa haddatha man intasaba ila mutaba'ati sunnati wal hadisi min adh-dhahiriyyati wa nahwihim wa huwa ashaddu mukhalifatan laha li shuzuzihi an al-a'imma wa infiradi anhum bi fahmin yafhamuhu aw ya'khudha ma lam ya'khudh bihi a'immatu min qabli yace daga cikin waɗanda sai an yi taka tsantsan gurin daukan ilimin su shine akwai wanda ke jibinta kanshi da sunna da hadisi daga cikin malaman zahiriya yace saboda zaka ga yana da matsalancin saba ma su ainihin wa'ancin jigajigan malaman zaka ga yana da wadansu ra'ayoyi wanda shi kadai yake banta da su yana kuma da wani matafiya wanda yake ya saba ma tafiyan waɗanda suka zo kafin shi ko dai malin yana magana akan Dawud az-Zahiri ko kuma al-Imam Ibn Hazm az-Zahiri shi Dawud shine ya kafa mazhaban zahiriya. Ita mazhaban zahiriya gabaki ɗaya babu kiyasi a cikin ta, kawai duk abin da za a yi kawai Qur'ani ne ko hadisi. To matafiyan kenan, a zahiri matafiyan nan mai kyau ne. To amma inda matsalan take, kaga Al-Imam Ibn Hazm ya mutu hijiran shekara 550 da wani abu, ɗan ƙarni na biyar ne, 550 da wani abu Ibn Hazm ya rasu. Amma inda matsalin Ibn Hazm take, ko kuma zahiriya, shine a mafi yawan lokaci sai suna saba ma a'imma, sai kaga ya saba ma Al-Imam Abu Hanifa. Al-Imam ba wai saba musu shine matsala ba, amma abinda suka yi ittifaki akai kuma ka saba kai kadai, to da matsala da damage a ciki. Ko da kuwa kana kokari ne wai ka gane hadisi ko ka gane Qur'ani, ko da kana kokari ka gane hadisi ne ko Qur'ani, amma kuma ka saba ma matafiyan magabata musamman abinda suka yi ittifaki akai, to wannan mutum ya shiga cikin tasu. Shi yasa wanda bai gogo a cikin ilimi ba, baya halasta ya kutsa ma mazhaban zahiriya, domin mafi karancin abin da zai dauka shine rashin ladabi ga malamai. Mafi karancin abin da zai dauka ke rashin ladabi ga malamai. Ko da shi Ibn Hazm din idan yayi ma a'imma irin su Al-Imam Malik za a ce yayi kuskure bai daidai ba, to ballantana mutumin da zai zo a yi, wa in kana kaga shi yana da makwabtaka da su ai, shi dan shekara karni na biyar ne, sun girme shi da shekara kamar 300 ko abin da ya kama da haka. To amma irin kamar irin jara'an da yake akan malamai ya wuce wuri. Burin ba da misali, sai dauki mas'ala ba tare da kallon wai mas'alan shine yayi daidai akan mas'alan ko ba shi bane, ba wannan nake magana ba, akwai mas'aloli da dama shine yake da gaskiya akan waɗannan mas'aloli. Sai ya ce da yake magana akan shin me jinin al'ada za ta ɗauki Qur'ani izifi sattun ko ba za ta ɗauka ba, ko kuma za ta karanta Qur'ani ko ba za ta karanta ba, akan karatun al-Qur'ani. Kasan malamai da dama daga cikin malaman misali su Al-Imam Malik da makamantansu sun tafi akan cewa za ta iya karanta aya ɗaya ko abin da ya kama da haka, ko kuma ɗansu ayoyi amma da niyyar neman tsari, kamar qul huwallahu da falaki da nas na neman tsari, ba ta kudurta cewa tana karanta Al-Qur'ani ne ba. Haka nan kuma za ta iya karanta aya ɗaya ko abin da ya kama da haka. To Al-Imam Ibn Hazm da ya zo yana raddin wannan magana, sai ya ce to za mu lizimta ma waɗancan malamai musamman Hanafiya da Malikiya cewa ko da kuka ce ba zai iya karanta Qur'ani ba, amma zai iya karanta aya ɗaya ko aya biyu. Wanda ya kafirce mu Qur'ani gabaki ɗaya da wanda ya ce ban yadda da aya guda ɗaya ba, ina hukuncinsu? Duk ɗaya ne, kafirai ne. Da wanda ya ce ban yadda da aya ɗaya ba, da wanda ya ce ban yadda da harafi ɗaya ba ko Qur'ani gabaki ɗaya, ya ce dole su ce mana hukuncinsu ɗaya ne. Dole su ce hukuncinsu ɗaya ne. Ya ce to idan suka ce hukuncinsu ɗaya ne, to sai mu ce to dan mene kuka bambanci tsakankanin ayan Qur'ani ɗaya da ayan Qur'ani ne girma da kai? Ya ce in suka ce da bambanci faƙar kafaru, in kuma suka ce babu bambanci sun dawo da maganan mu, fasuhuqan li ashabi sa'id. Ka duba irin wannan kalma magabata sun sha gaban kai musu irin wannan kalma, komai kuskuren su sai ce fasuhuqan li ashabi sa'id, ai sun sha gaban shi. Yayi kadan Al-Imam Ibn Hazm afallahu anna wa anhu, yayi kadan ya gaya ma tabi'ai da tabi'ut tabi'in irin wannan magana, yayi kadan ila fahimce ne. To shine yake cewa to sai mutun yayi taka tsantsan, wa in kana shi kanshi Al-Imam Ibn Hazm din wannan irin matafiyan da ya dauka ya bude mu wadansu da dama kofa, shi ma su rika su kanshi aljaza'u min jinsi al-amal. Wa in kana shi ma an soke shi ne ba akan haki ba, su ma waɗanda suka soke shi sun yi kaɗan. Kamar Al-Imam Abubakar Ibn al-Arabi shi ma da ya zo yana magana akan Ibn Hazm, haka ya zo yana faɗin wani mutum ya bayyana a garinmu ya keɓanta da waɗansu ra'ayoyi kaza 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 kaza, ya soki Ibn Hazm. Al-Imam Adh-Dhahabi da ya zo a cikin tarihin, a cikin siyar, nakalto wannan maganar na Imam Abubakar ibn al-Arabi da ya hakaito maganin Ibn al-Arabi akan Ibn Hazm yace kai Ibn al-Arabi maza gabanka Ibn Hazm ya fi gabanka mishi wannan malamin kama bi isa mai Ibn Hazm wannan baballanta na kai kil kun fahimta to baballanta na yanzu ashe kenan mu ma yanzu ba mu isa mu zagi Ibn Hazm ba kuma yake fa mu isa mu zagi al-Imam Malik da haka mu ma sai mu ce maza gaban mu abin da ya wajaba akan mu gabaki dai shine mu girmama su mu neman musu gafaran Allah cikin abin da suka yi na farakore abin da suka yi na daidai mu daukan yake dashi Allah ya sa mana yi asa'a mali ce fa amma dukhul ma zalika fi kalamin mutakallimin aw al falasifa yace amma kaga ya dan koma maganar falasifa da masu ilmin kalaman da muke maganar su a baya yace kutsa cikin maganganun su fa sharrun mahab tan tagariyan sharri duk wanda yake ilimin ilmul kalam ko ilmin falsafanci duk mun yi bayani akan su a bayan ba kuma ta ba malai ce to sharri ne tsantsansa wa qalla man dakhala fi shay'in min zalika illa wa talaqqa bi ba'd awdarihi babu wanda zai kutsa cikin ilmul kalam ko ilmin falsafanci face sai yayi wanka da kasantansu kamar qala ahmad kamar da al-imam ahmad yake cewa la yakhlu man nadhara fil kalam duk wanda ya kutsa yana koyin ilmul kalam to baya san cewa illa ta jahama sai ya zama ba jahani mutanen nan da muka ce da muka zo da littafin sharh usul i'tiqad ahlus sunnah na abul qasim hibatullah bin mansur al-lalaka'i wanda ya kawo mutum 550 cikin magabata din da suka kafirta mutanen jahamiyya to duk wanda ya ce zai kutsa cikin ilmul kalam shi ma sai ya dauko aqidan jahamancin nan ya ba da sai ya dibo daga kafirci Allah ka sai wa kana huwa ghayruhu min a'immatis salaf yuhadhdhiruna min ahli al-kalam wa in dhabu 'an as-sunnah al-imam ahmad da malaman da suka zo ma kafin shi sun kasance suna tsoratarwa akan ilmul kalam suna tsoratarwa koda ko mai ilmul kalam din nan wai yana kara sunna ne amma ba ta hanyar nassi da qur'ani ba qur'ani da sunna ba ta hanyar ilmul kalam to irin wannan ilimin shi abin tsoro ne ai ta ka tsantsan da shi wa amma ma yujadu fi kalami man ahabba al-kalam al-muhdath wattaba ahlahu min dhammi man la yatawassa'u fil khusumati wal jidali wa nisbatu ila al jahli aw ila al hashwi wa ila annahu ghayru arifin billahi aw ghayru arifin bi dini fa kullu dhalika min khutuwati ash-shaytan na'udhu billahi minhu mas ilm al kalam zaka ga ko kuma mas san ilm al kalam din zaka ga suna jibinta duk wanda bai iya jayayya ba jayayya da khusuma suna ganin wannan ai jahili ne bai da ilmi bai da ilimi ko kuma suna ganin maganar shi ba ta da wata fa'ida ba za a dogara akan ilimin sa ba ya ma za a ce mutum ya san Allah bai yi irin wannan jayayyen na ilimi ba bai ma san addini ba malai ce to duka irin wannan mummunan tunanin daga cikin takon shedan ne shedan ne yake kawata mutane irin wannan tunanin Allah ka tsare mu daga shi malai ce wa mimma uhdisa min al-ilmi daga cikin abin da aka kirkiro na ilimi ya gama da wancan kuma zai shiga wani sabuwar matsalan kina yace al-ilmu fil ulum al-batiniyyati min al-ma'arif wa amal al-qulubi wa tawadi'u zalik ta malai ya shigo cikin al'amari in sufiya ɗan dariƙa kulwari irin uslubin malam wato ilmu ma ne na sharura waɗansu ilmumin bid'o'i ne waɗansu ilmumin ba su da amfani waɗansu ilmumin haramun ne haka yake ta jero su domin ya nuna maka su ne suka saba mai ilimin magabata wanda yake kuma sai an tsaftace addinin musulunci daga waɗannan gurbatattun ilmomin an bi tafarkin annabi da sahabbai sannan addinin musulunci zai daidaita malai yake cewa daga cikin ilmomin da aka kirkiro na bid'o'i shine fil ulum al batina min al ma'arif wa amal al qulub wai ilimin batini ilimin batini a cikin abubuwa binne ilimin batini kuma ilimin sanin yanayin zukata malai ce wannan yana daga cikin ilimin ma na bid'o'i da ilimin da suke kama da wannan sai a ce makwai ilimi ya kaskashi akwai ilimin zahir akwai ilimin batin akwai ilimin zahiri da ilimin batin kai ne kake ilimin zahiri kai ne zaka ce ya ayyuhal ladina amantaqullaha haqqa tuqatih wannan ilimin zahiri ke waqi musallata wa atuz zakata ilimin zahiri ke ai akwai ilimi na batin ilimi wanda yake shi a boye yake shi wannan ilimin ma daga Allah ake samu shi kai tsaye direct kawai in matsayinka ya kawo ne sai kawai ka samu wannan ilimin daga Allah wannan ke sanya wai sai ka ga wani shehi ko wani wali yana yin wani abu na banna, to kai ilimin ka ne na zahiri banna. Yanzu idan ka ga mutum na zana zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menene matsalan wannan zanan? Ai Allah ya haramta, ilimin ka kenan na zahiri. Shi ya ilimin shi na batini, shi yanzu wannan kusantan Allah yake yi. Jama'a kafirci na ji a cikin dariƙanci. Wai shi nan yana kusantan Allah ne. Shine malin ke magana, ko kuma ilimin ma na zukata. Sai a kasafanta zukata da waɗansu abubuwan da yake ma anzalallahu biha min sultan. Malam zai bayanin ga su yake cewa bi majarradin ra'ayi wa zauqi aw li kashfi wa fi khatarin azim. Sai mutum ya rika cewa ya samu wani ilimi daga zuciyarsa, zuciyar shi ta ga ya mishi wani ilimi, ko zauqin shi ya ga ya mishi wani ilimi, shine zaka ji ya ra'aytu rabbi bi 'ayni qalbi, ko man wal qalbu la shakka anta anti. Naga Allah da raina, kuma zuciyata ta gaya min lalle Allah kai din ne na gani. Zuciyar shi ta gaya mishi wannan shine Allah. Ya ga wani halitta shine Allah, ya ga wani abu shine Allah. Ko kuma a rika tantance hukunce-hukunce da wani abu da suke kira zauq, shine ɗanɗanon zaƙin Allah a ranka, wato kana jin zaƙin Allah a rai. To da haka wannan sai ya rika tantance maka halas da haram. Idan da mutum sai ya ga wata yarinya ya je kama ta ya rungume ta ya sumbance ta, in ka tambaye shi me yasa haka, sai ya ce zauki na ya gaya min cewa Allah yana son in yi wannan aiki. Zauki wai zaƙin son Allah shi ya gaya mishi haka, Allah na son. Na rantse da Allah ne a cikin ɗariƙu, ba wai ɗariƙun da ba, ɗariƙun yanzu suna da yawa. Akan wannan aka gina ɗariƙanci, akan irin wannan wanda suka yi ɗariƙancin a baya sun sani, na san ga kunan ga tsofaffi nan da yawa, sai dai kila kuma in ilimin ku bai kai ba a wancan lokaci. Ko kuma al-kashfi, wai ana mutum kashfi. Kashfi gaskiya ne, za mu karanta ta a cikin wasatiyya insha Allah ta'ala in mun zo cikin karatun wasatiyya. Menene kashfi? Allah ya yaye ma mummuni wani hijabi ya ga wani abin da yake ba sauran mutane ba sa gani, ko kuma Allah ya fahimtar da mutum wani abu wanda sauran mutane ba sa fahimta. Sayyidina Umar yana kan minbari yana khutuba, Allah ya yaye mishi filin yaƙin da ya tura sahabbai, ya ga gaya nan ana fito ma sahabbai ta bayan fage, za a yi musu abin nan zagon ƙasa, za a yi musu gadar rabo, kofar rabo. Yana kan minbari a Madina, amma yana gaya mu sariyatul jabal, sariyatul jabal, a ga ta gurin dutsen can a kiyaye guri kaza. Shi kuma komandan yaƙin yana can yana jin maganar Sayyidina Umar. Wannan kashafi ne, Allah yana yin ma waliyyi irin wannan, ba matsala ba ne. Karamatul awliya, karamomin waliyyi, wannan gaskiya ce. Babu wanda ke musun karamomin waliyyi sai ko dai jahili ko kuma ira makafi. Da karamomin waliyyi gaskiya ne. Za mu karanta insha Allah ta'ala cikin wasatiyya. Amma matsalan ita ce su wane ne waliyan farko tukuna kenan, waliyan da kai zaka nada ko ku waliyan Allah ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma su waliyan ire-iren waɗannan abubuwan ma ba su san yana faruwa ba, ba su san zai faru ba. Irin waɗannan kashafin, duk wanda ka ji ya zo yana maka takara da walitan shi, to shedan ne. Saboda su mawaliyan ba su san hakan zai faru ba. Kamar Maryam da Allah ke kawo mata abinci min indihi, ai ba ta san zai faru ba, ba ta san zai faru ba. Kamar ashabul kahfi da Allah subhanahu wataala ba da labari a cikin Qur'ani, suka yi baccin shekara 309, Allah ya ce wani kallibum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbum basitun dar, bi ma'ana daidai gurgurdan buƙatun gangan jikinsu. Kuma Allah ya ce watar shamsa idza tala'at tazawaru an kafin zatal yamin, suna samun sinadaran da ake samu daga rana. Kaga wannan gata ne daga Allah, duka walita ne, amma ba san zai faru ba. Da haka idan ka ji mutum yana ce maka ni zan yi maka kaza, to shedan ne, shedanci ne, ba karamin waliyyi bane. Malai ke cewa to irin wannan kai kafin ma mu wuce wannan, ya kamata in ba ku labarin wani mutum da muka yi magana shi baka da baka. Akwai wani bawan Allah da ya zo a nan low cost, yana shirin auren wata baiwar Allah ne. Sai waliyan yarinya sai suka ce Allah in je in ganshi in tattauna da shi in fahimci ya cancanci a bashi auren ko bai cancanta ba. Dattijo ne fa ba yaro bane dan a lokacin nan ya wuce shekara 60. Da naje muka yi magana da shi kuma kun san wani abin ban mamaki cikin ɗan ɗariƙan Saudiya ne. Ya zauna Saudiya ne ta kari ne. Da muka tattauna da shi sai ya ce ina za ka yi sallah ranar Juma'a ne. Sai na ce zan yi sallah a nan low cost. A nan nake sallah ko kuma a tudun wada. Sai ya ce ma a kana sallah da Wahabiyawa? Na ce eh to ai duk mu ne. Sai ya ce a to baka san matsalin Wahabiyawa ba ke ka san su tsinin nuni. Na ce to ta yi aka yi suka zama tsinin nuni. Sai ya ce to bari in baka labarin Wahabiyawa. Sai ya ɗauko wata silsila. Kaga shugabansu a wannan zamanin Bin Bas shi kuma ya ɗauko daga wani ɗan wani har sai da ya dangana nasabin Bin Bas zuwa ga Ibnu Taymiya. Alhalin kuma ƙarya ne, Bin Bas ba shi da wani nasaba da Ibnu Taymiya ta jini, ba shi da nasaba, amma da shi ya kawo. Ya ce to abin da ya faru yadda Wahabiya suka zama tsinannu, wai akwai wani shehi, kula da maganar da kyau, akwai wani shehin malai, akwai wani wali daga cikin waliyai. Lokacin da ya ga cewa ya karantar da ɗalibai da yawa, sai ya ga kai ya kamata ya je ya ƙaro ilimi. Za ka ji takadawarwan da ke cikin ƙissa, ya kamata ya je ya ƙaro ilimi. Sai ya fita nemo ilimi, sai ya bar matarsa da ciki. Lokacin da ya bar matarsa da ciki, bayan tafiyan shi sai ta haihu, ta haifi ‘ya mace. To malamin ya ji ya samu shekara kusan 10 a wurin ƙaro iliminsa, har sai da idan shi ya tafi ya zama makaho. To lokacin da ya dawo gari kuma tsufa ya kama shi, kuma ya dawo matan shi ta riga ta mutu. To sai ɗaliban shi suka ce Allah gafarta malam, aka samu ɗansu daga cikin ɗalibai sai suka zo suka ce Allah gafarta malam, ka zauna ba mata abe kamata ba, inda kake babban malamin nan ce ka zauna ba ka da mata. Sai ce to tsofai da ne wacce ce za ta aure ni. Sai suka ce Allah gafarta malam, idan dai kana so akwai ma budurwa, ba ma wai bazawara ba, budurwa in kana so. Sai ce to in dai za ta kaunace ni me zai hana. Sai suka zaga sai suka je sai suka yi ma yashi magana, sai suka daura mishi aure da yashi duk bai sani ba, har sai da ya shiga daki. To da ya fito da safe, sai wani daga cikin ɗaliban sai ya zo ce Allah gafarta malam, bari dai in ga ma gaskiyan abin da ya faru. Kaga wanda ka aura din nan ka shiga daki, to ƴakka ce ta cikin ka, ka tuna ka tafi ka bar matarka da ciki, to wannan ƴacce. Yana ganin haka sai ya daga kai sai ya hango Lauhul Mahfuz, kashafin kenan da su suke magana akai. Sai ya hango Lauhul Mahfuz, sai ya ga a ciki an rubuta cewa waɗanda suka yi wannan aikin Wahabiyawa ne, kuma an tsine musu. A cikin Lauhul Mahfuz ya ga cewa an rubuta Wahabiyawa ne suka yi wannan aikin, kuma tsine nuni. Da Allah ka dubi irin wannan, kuma yana gaya min ne haƙƙi, yana gaya min ne haƙƙi. Mutumin da yake ya tafi ƙaro ilimi, in kana iya hango Lauhul Mahfuz kana da ido, to mana magana zuwa da ilimi kuma misali ko ba gaskiya ba, to ballanta nan ya makanci har ya kwanta da ishi bai sani ba. Sannan sai daga baya ana mishi kashi na hango Lauhul Mahfuz. Kaga bankauran da ke cikin wannan da yawa, kafircin da ke ciki da yawa. To shine nan malai ke magana akan malai ya ce wa fi khatarun azim, akwai hadari mai girma a cikin irin wannan gurbataccen ilimi. Wa qara an karau da ayanul a'imma, jigajigan malamai sun yi musun irin wannan kal imami ahmad wa ghairihi, kama al imam ahmad da makamantansu. Wa kana abu sulaiman yaqul, abu sulaiman yana cewa ko al khattabi ne ko ne wallahi alam, yace innahu la tamurru bi an naktatu min nakatil qawm, wata mas'ala mai zurfi a cikin ilimoman daga cikin ilimomin ɗan ɗariƙa kan wuce ta gabana. Fala aqbaluha, bana karbanta illa bi shahidaini, sai na samu mata shaidu guda biyu adalaini, masu adalci, waɗansu shaidu kenan, alkitabu wa sunna, sai na samu shaida daga Qur'ani ko daga sunna. Ya ma'ana duk maganan da ya zo daga sufiya bana karɓa, sai ina duba littafin Allah ko sunnan annabi na ga akwai wannan magana, to sannan zai zama makarbe shi. Wa qala Junayd, ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah, wannan ilimin namu fa an mishi tabaibi da Qur'ani da sunna. Wa man lam yaqra al Qur'an, duk wanda ya kasance baya karatun bai karanta Qur'ani ba wa yaktubu alhadith bi rubuta hadisi ba la yuqtada bihi fi ilmina hadha ba ma koyin shi a cikin wannan ilimin nan duk wanda ba Qur'ani zai kawo ne ko hadisi ba to ban kaura ne ba za mu koyi shi a cikin wannan ilimin nan ba mala yace wa qad tasal kharq fi hadha albab damiji ya shiga da yawa a cikin wannan babin wada khalifihi qaumun ila anwa'i zandaqati a wannan babin ne aka samu da dama daga cikin ɗan sufiya sun fada cikin kofofin zindiƙanci zindiƙanci shine kafirci amma da rigar musulunci kafirci ake yi amma za a yi rawani a barge mu a rika fadin musulunci shine zindiƙanci yace ta wannan kofofin zindiƙanci ya shiga da yawa wan nifaq da munafinci akwai munafikai da dama a cikin wannan kofofin ɗan sufiya wada'awa har zaka ji suna riya anna awliya allahi afdalu min al-anbiya wai waliyan allah sun fi ma annabawan allah falala waliyan allah sun fi bayanin annabawan allah falala shi yasa zaka ji idan an dauko kissan annabi khidir da annabi musa zaka ga yan dariqa suna bakin kokari su kore cewa annabi khidir annabi ba sa yadda sai dai a bashi a matsayin waliyi kene idan ga wali kuma wani annabi ya je ya nemi ilimi a wurin wali ya nune waliyin nan ya fi annabi to da wannan sai su gina waɗansu hukunce-hukunce na kafirci akan wannan amma gaskiyar magana ita ce annabi khidir annabin Allah ne in ka dubi kissan da ke mafi karanci ka duba ka ga wa ma fa'altuhu an amri wannan ba da molan ka ne shi ba ina samu wannan ba a yin ijtihadi gurin wannan in dai ba da kayayi ba ba kuma ilimi ne kuma da yake ijtihadi da shi ba saboda akwai al'amarin gaibu a ciki akwai al'amarin rayuwar wani a gaba kenan ya samu wahayi ne daga Allah Al-Hafiz Ibn Hajar ya tantance wannan matsala a cikin Fathul Bari ya tabbatar da cewa annabin Allah ne annabi Khidir da mafi yawa ma kafin al-Imam Ibn Hajar sun tabbatar da cewa annabin Allah ne annabi Khidir to ta wannan sai su ce to kaga wali ya fi annabi ke aw annahum mustaghnuna anhu ko kuma ai wali ya ba su da bukatun annabawa annabi sai dai kai da ba wali ba amma waliyan Allah ai su ba su da bukatun annaba sun fi karfin su daukan sakon su daga annabawa wa ila tanqus raja'at bihi ar-rusul min ash-shara'i kuma suna suka suna walakanta abin da yazo na shari'o'in Allah subhanahu wata'ala wanda yazo daga annabawan Allah subhanahu wata'ala na daga shari'o'i وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود حتى كيغا سنا ليا الحلول والابن والاتحاد الحلول ودنس ابوبو ne wanda yake sanannu a cikin dariqa akwai hululiyya akwai al-ittihad al-hulul idan ka jin dariqa sun ce hulul abinda suke nufi shine wai Allah subhanahu wata'ala ne yakan zabi wadansu mutane daga cikin bayinsa sai ya shiga jikinsu da rububiyarsa sosai da rububiyarsa kare san sifofin rububiyar Allah to da wannan Allah subhanahu wataala zai shiga jikinsu su waɗannan mutanen sai sifan dan adam ya tashi daga gare su kenan su ma sun zama waɗansu alloli in Allah yana da jami'i kila kun fahimci abin da nake nufi wato Allah ba shine al-khaliqu ba shine ar-raziqu shine al-mumit shine al-muhyi shine as-samadu to da irin waɗannan sifofin na shi na rububiyya gabaki daya sai ya samu wani daga cikin waliyye sai ya shiga jikin shi shi ma wannan ya zama me ne kenan ko fadi ya zama me kenan shi wanda aka shiga jikin nashi ya zama Allah shine ma'anar hululiyya kuma irin wannan ilimin shine kuka ji wani mawaki a nan Zaria shekaru 4-5 baya yazo ya fito da shi kai gausi kai ne Allahu samadu kai ne allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da aka kashin hululiyya ne kuma da aka je da shi gaban sarki me yake tabbatarwa ga malaman shi sai da aka kamo har malaman shi abin da yake tabbatarwa shine ni wannan abu fadi kawai ne amma alaga fa ta malam wannan ba shine karatun da kuke mana ba mano haka akai ko ba haka abin da yake tabbatarwa kenan shi wannan kawai ya fadi ne amma malam ko kuka karantar da mu wannan kuma ai malaman ba su musa ba wannan ita ce aqida wannan ita ce aqidin da zaka ji ana ce maka ai wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne, wannan ma Allah ne, a ƙarƙashin hululiyya ne, a ƙarƙashin hululiyya ne, shi ne sai a dubi da dama a ce wannan shehin ma Allah ne, wannan ma Allah ne, wannan ma Allah ne, wannan ma Allah ne, a ƙarƙashin aƙidar hululiyya ne. Wannan asalin hululiyyan nan asalinta aƙidar Kirista ne, asalin asalinta aƙidar Kirista ne. Daga nan da ta shigo a musulunci, a zamanin musulunci, sai ƴan Shi'a suka fara sa wannan rigar, su suka fara ta walata sufi abin nan Rafida, ƴan Shi'a a ƙarƙashin nan ne suka fara ganin ai Ali bin Abi Talib ilahan, ko sa akwai aqida ƴan Shi'a da suke ganin Ali bin Abi Talib Allah ne, ai a wannan aqidar ce cewa an auna ne da kai ko sai aka ga Allah ya riga shiga jikin Ali bin Abi Talib, da ka Ali bin Abi Talib Allah ne. To daga nan ne ɗan ɗariƙa kuma su kuma suka samu gwanjon wannan aƙida, gwanjo suka samu, shi ne ake yaɗa ta gata nan tana yaɗuwa a cikin al'ummar mu yau. Wannan aƙidan ina ganin bai da buƙatun sai ka yi wannan wani bayani cewa wannan aƙidan kafirci, ban ganin wai sai an tsaya an ɓata lokaci akan wannan aƙidan kafirci ne ko musulunci. To shi ne ma da ke cewa wal ittihad da kuma ittihad, ittihad shi ne wani zati ɗaya tsayayye, sai ya kasance sauran zati gabaki ɗaya sun tsaye ne da tsayuwan shi. Wato wannan wani irin haɗari ne, wai wani zati ne tsayayye guda ɗaya, to amma duka zatota da ka sani, to shi ne a cikinsu sai suka tsayu, shi ne a cikinsu sai suka tsayu. Kamar yanzu ka ɗauka zatin Allah subhanahu wa ta'ala, so yanzu wannan maganan da nake yi ƙarfin wane ne ya bani, wane ne ya bani wannan ƙarfin, ƙarfin Allah, motsin da nake ƙarfin wane ne, to kenan ashe akwai sifan Allah a cikin jikin mutum kenan, da wannan ne yake motsi, yake magana, yake kaza, yake kaza, yake kaza, yake kaza. To kai ma ashe in an bi ta wani guri, kai ma ashe Allah ne, da zatin Allah da zatin ka duk zati ɗaya ne. Kun gane inda matsalar take, saboda mene? Saboda ai sifofin Allah ne a jikinka har yasa kake rayuwa. Allah alhayyu ne rayayye, to ai ta ƙarƙashin rayuwar Allah ne kai ka samu naka rayuwa, to akwai sifar rayuwar Allah tare da kai. Kila an fahimta, suna da alaka da hululiyya da ittihad, ittihad shi yasa ɗin soma suka ce duk abu ɗaya ne. Wadanda suka ci a da bambanci, wancan hulul, hulul shi ne Allah ya riga ya sako a cikin jikin shi, kuma wannan ittihad shi ne tsayuwan Allah shi ya tsaye da kai, to da kai ma ka zama Allah. To kuma duk natijan wannan ko kuma ƙarshe amsan wannan shi ne wahidatul wujud, kenan yanzu babu wani abin bauta sai guda ɗaya. Kula da wannan sharar jama'a, idan na ce la ilaha illallah sai na ce ma'anar la ilaha illallah shine babu abin bauta sai Allah, yayi ko bai ba? Babu abin bauta sai Allah, wannan cikin mafi sharrin fassara da aka yi la ilaha illallah. Idan aka ce babu abin bauta sai Allah, kenan yanzu wanda ya bauta ma gunki ya bauta ma wa kenan? Ya bauta ma Allah, Allah kawai ya bauta ma Allah, tunda babu abin bauta sai wa? Sai Allah. Da haka duk abin da aka bauta mishi ya zama Allah. Kun gane sharar? In aka bauta ma saniya ka zama Allah, in aka bauta ma gunki ya zama Allah, in ka bauta ma matanka ta zama Allah, in ka bauta ma maliminka ya zama Allah. Kenan da wannan aka samu wahidatul wujud, kowa ma Allah ne. Wannan shine aqidan irin su gurbatattun nan Ibnu Arabi, ba Ibnu al-Arabi ba, akwai Ibnu al-Arabi al-Imam Abubakar da muka bada bayanin shi dan su, akwai kuma Ibnu Arabi Muhammad bin Ali Ibnu Arabi, ya mutu hijira shekara 638. Wannan shine aqidarsa, da irin su Ibn Saba'in duk waɗansu kasuguman zindiƙai kafirai ne, amma duk da rigar musulunci. Idan kana neman ƙarin bayani akan su ka duba littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i shaytan, Ibn Taymiyyah ya tantance matsala akan wannan al'amari. Ka duba littafin al-istighatha fi raddi ala al-bakari, wani mutum da ake kira shi Bakari shi ne rubuta littafi ya fito da waɗansu abubuwa na kafirci a ciki, da shi ne Ibn Taymiyyah ya yi shirin al-istighatha mujalladi ɗaya, ka duba littafin Ighathatul Lahafan min makayidi shaytan masayidi shaytan na Ibn Qayyim. Ibn Qayyim ya tantance matsala cikin wannan littafi. Ka duba littafin Talbisu Iblis Ibn al-Jawzi shi ma tantance cikin wannan duk yayi bayanin waɗannan abubuwa da kafircin da ke cikin su. Mala ya ce wa ghairi zalika min usulil kufri, da waɗanda ba waɗannan ilmomin ba na daga asalin kafirci. Kaji abin da al-Imam Ibn Rajab ya kira su asalin kafirci, wal fusuq wal isyan, duk wannan wani su abun ne ana ganin duk ilmoma ne kuma duk suna da alaka da addinin musulunci. Mala ya ce ka da'wal ibaha, har wala a cikin ƴan sufiya ƴan ɗariƙa ne ake samun halasci. Halasci me halasci? Wai ka zama baka da halas yanzu baka da haram, matsayinka ya kai ga ba halas ba haram da kake tare da kai. Duk abin da kai yayi kamar da na bada misali a farko, nin ka je ka rungu mota yarinya, ai kai a gurin ka bautan Allah ne. Duk mutum shine zaka samu malam wali akwai wani wani sunan shi mai din jaka, akwai wani Ibrahim al-Uryan cikin jigajigen ƴan sufiya ne. Shi waje zai fito ya kama jaka a bainin jama'a ya yi tsarara ya barbar jaka. In aka hana shi alaga ta ala ai hakuri ai hakuri ya ta birgima a ƙasa, dan mene za a hana shi? Kai a gurin ka wai kanin yana banna ne, shi kuma a gurin shi wai yana bautan Allah ne. Kamar yadda kake kankamewa kana qiyamul layl, shi kuma wannan barbaran jakan nan da yake a bainin jama'a shi kuma yana bautan Allah ne. Da haka shi yana jin wai duk abu da yake. Ka duba irin wannan kafirci jama'a musulmi, shine da'awar ibaha, ba shi da halas ba shi da haram, kuma har a cikin ɗariƙun yanzu duk akwai irin waɗannan matsaloli. Wahal mahdhurati shara'i, cewa duk wani abin da shari'a ta hana kai yanzu baka da shamaki, an cire maka wannan. Wallahi nayi magana da wanda daga cikin malami ne a ɗariƙa, nayi magana shi billahi allazi la ilaha illa huwa, yake ce mu ko wannan sallar da kuke gano ana yi waye ce muka tana da wani amfani? Ana dai yi ne kawai ni da shi muka yi wannan magana, ana dai yi ne kawai don wanda ba su gane ba, amma ba ta da wani amfani. Na rantsa da girman Allah ni da shi muka yi wannan magana. Malaike cewa adkhalu fiha fi hadhihi, suka shigar a wannan kofin ashiya, abubuwa kasira da yawa, laysa min ad-dini fi shay, ba shi da alaka da addini. Fa ba'dha za'amu annahu yahsul bihi tarqiqul qulub, sai suka kirkiri waɗansu abubuwa wai suna rece ai da wannan ana dan samun kwanciyar hankali, kalghina war raqas, kamun kida da rawa. In aka yi magana sai su ce ai wannan yana natsar da rai ne, yana gusa da damuwa. Ibn Qayyim ya wannan magana a cikin Ighathatul Lahfan din nan, ya kuma yi wani littafi guda ɗaya musamman Kashful Ghita, Kashful Ghita fi hukmi sama'ul ghina. Ibn Qayyim ya littafi mujallabi guda ɗaya, bai da girma, bai wuce girman bulugul maram ba, ko akan maganar hukuncen kiɗe kiɗe. Kafin shi ma Ibn Hazm ya yi littafi abin nan Tahrim Alatul Tar, wanda Sheikhul Albani mishi tahqiq, haramcin kayan kiɗe kiɗe. To su a gurin su wai ana kiɗe kiɗe ne wai saboda rai ya natsu, shi yasa za ka yi mamakin yanda kiɗa ya mamaye ko'ina. Dama asalin aqida kenan, asalin aqida kenan. In za a yi sallah sai da kiɗa, in za a yi azumi sai da kiɗa, komi yanzu da kiɗa ake yin shi. Malaice to da kuma raye-raye, kaga mutum ana ta tika rawa, kaga an yi da'ira ana ta tika rawa a bainin jama'a, ba mutunci ba abin. Idan mutum wai aka motso shi aka motso shi, kaga mutum ya kwanta ya birgima, kaga wani da rawani, kaga mace shine ake muka irin maukibi da ake yi, ai ta tika rawa. Mace ta zo tana tika rawa, abin ya motsa ta sosai, ta zo tana bada nonanta a tumbula dan manzon Allah. Dan Allah yanzu wannan sai wani an zo an yi wani bayani cewa wannan abin wannan kafirci. Mun yi magana da wani wani amini na wanda muke tare da shi, shi kuma sun yi magana da wani abokin shi, ba ni muka yi magana da abokin ba, amma sun yi magana da abokin shi. Abokin ya zo ya same shi ce wane ce abin da kuke gaya mana ku ƴan izala, yau din nan na fahimci da gaske ne, kuma yau ina gaya maka wallahi daga yau na daina dalila. Ya ce me ya faru na zafi? Ya ce ba yau mun yi maukibi ba, ya ce yau an yi maukibi. yace to da aka gama maukibin nan sai wani sai kira mishi wani sunan abokin shi sai yace mishi to da aka gama gurin magriba kenan sai yace mishi to idan mun gama ka tafi nayi mana booking din wayansu ƴan mata da nawa da naka sai yace mishi ha ni wallahi ban shirye aure ba sai yace ba aure ba wani irin aure kuma yace ba aure ba yace mene yace to kai duk wannan wahalan da muka yi zai tafi a banza ne yace ka banza na abin da kake nufi ba sai yace wai kana nufin wai mi zina sai yace wai yace maka zina ne yau duk abin da kai in dai saboda san annabi kai to baka da zunubi duk abin da kai a yau in dai saboda san annabi ne to baka da zunubi in yi zina yace wallahi ba zan yi zina shine abin sai ya tada mishi da hankali shine sai zo yake ce ashe duk abin da kuke gaya mana gaskiya ne yau gashi an gaice shi yaje ya zama in dai yayi saboda san annabi ne ba shi da zunubi to yanzu duk irin wannan kana da bukatuwa sai ka zo ka tsaye da hujja ka kawo qur'ani da sunna cewa wannan abin kagirci ne bata ne shine malin ke bayani wa ba'daha sashin irin waɗannan abubuwan da aka kirkiro annahu yuradu li riyadatin nufus nufus wai saboda hadan saukaka marai ne haka rai ka dan samu ta dan huta ka ishq as-suwar al-muharrama wa nazriha kaman shauƙin kallan abin da yake harama shauƙinta sai wani mutum ya tashi wai wai yana son zai bautan Allah ne sai ya ce bari ya je ya kalli wata mace sai ya kalli mace sai ya je ya samu mace haka tana cikin yanayinta na ba sutura mai yawa a cikin jikinta sai ya kura mata ido kai har wani lokaci ma har da taba a tattabucin a tabucin a tabucin in kai magana sai ya ce ai awa zan yi zurfi malakutu samawati wal ardh mutane ba za su rika kallon irin yadda Allah ya halitta shi ba ai wai yana kallon halittar nan ne yana gane kai lallai Allahu akbar dubi kaga inda Allah ya halitta wai yana gane halittar wai inda Allah ya gina halitta ne malam atqanal khilqa Allah ya abinna to shine wannan wa ba'daha sashinta za'mu annahu likasirin nufus wa tawadu' sai su kirkiro waɗansu abubuwa kuma a cikin addini wai shi kuma ana yin shi ne domin a ɗan karya zuciya a sa zuciya ta yi tawalo ƙarfi da yaji ana son a karya zuciya ne a karya mata wani isa a sa ta yi tawalo mala ya ce ka shuhuratin libas kamar yanzu mu muna sa riga na yadi shi kuma sai ya je ya sami abin nan buhun algarara sai ya ɗinka gajeren wando sai ya rawani da shi ba ya zama libasun shuhura ba duk wanda ya ganshi sai ya kalle shi ya zama libasun shuhura da manzon Allah ya ce duk wanda ya sa libasun shuhura a duniya ba zai shiga aljanna ba to wai aka tambaye sai ya ce ai wai yana yi ne saboda a nuna mu zuciya baki isa ba ko kuma abinda wanda suke kira darawish akwai darwish ana kasan kasan darwish irin gogaggun ɗan ɗariƙan nan ɗan sufiya waɗanda yake so ba za su ci abincin ma sai ya gurɓace ko kai kana neman yanzu abinci mai kyau mai gina jiki mai sinadarai a ciki shi ko zai je bola ne abincin da aka zubar sati ɗaya abincin da kare ma ya gama daddala akai ya haƙura ya bari shi zai tsatsamo wannan abincin ya ci saboda mene saboda wai ai tawalo a nuna mu zuciya baki isa ba darwish kenan mu anan ba mu san irin wannan suran ba muna da su a boye musamman a gurin su Kano haka akwai su a boye to su yanda suke abin nan kenan da haka yanzu da zaka samu nono shi zai aje nono sai ta sati biyu ba a fridge ba sannan sai ya dauka ya sha me yasa litawadu wa kasirin nufus kai Allah ka shiryar da mu malai ce wa ghairi zalika min malami ati bihi ash-shari'a wa ba'dahu yasuddu an dhikrillahi wa anis salati sashin inna abubuwan da suke kawo yana tunkuɗa mutum ya kange mutum daga ambaton Allah da kuma sallah kalazina kaman wancan abin nan kida kida wan nazar al muharram da kallakalle na haramu wa shabahu bi zalika alladhina takhadhu dinahum lahawan wal 'idha kai da dai wannan sai ka fanci ko sun yi kamanceceniya da irin waɗanda Allah yake faɗi a ciki akan su alladhina takabu dinuhum lahawan wa la'iban waɗanda suka dauki addini wasa da wargi ai wannan wargi ne da addini wasa ne ba addini bane to ala ayi hal wannan dai abin nan kenan duka waɗannan bayani muna dan yin su ne a takeice ba zurfafa bayani muke akai amma kuma dai kaga inda abubuwan suke ta tafiya mun so a ce mun shafa fuka da dama amma dai kuma koda ba ishaka fuka da dama din ban aka faɗi gaskiya kuma aka gane ta shike Allah wadukan sarki ya sanya albarkacin abin da muka karanta ya rufa mana asiri ku mi shawara da ku wanda littafin ko mu dakatar da karatun shi ne kawai mu ci gaba da karatun kitabun da wannan ai shawara ce idan an ga dace wannan duk da mun ce kaga zama biyu ne to yanzu gashi yau an yi zama ta biyar to idan shawara ta kaya sai mu dakatar da karatun sai mu ci gaba da rana to Allah shi rufa mana asiri Allah shi datar da mu duniya da lahira Allah kuma azata mu da ilimi ne yawan Allah sarba mu dukkan wani abin da yake kafirci ko munafi